Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wa alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 10 ga watan Fabrairu na shekara 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To Aisha, yau Juma'a an samu wasu mutane da ransu karkashin baraguzai a Turkiya, yayin da yuwar samun mutane da ransu bayan girgizar kasar da ta halaka mutane da dama ke dusashewa. Rasha ta yi lugudan wuta kan Ukraine da jerin hare-haren makamai masu linzami a yau dinnan Juma'a. Sannan kasar Pakistan da hukumar lamuni ta duniya IMF sun kwashi kwanaki suna tattaunawa don farfado da shirin tallafi ga Pakistan na dala biliyan 6.5.
To kanin labaran kenan aka saurara. To a babin rahotannin mu kuma za a ji cewa ƴan Najeriya sun shiga halin ni'ya su bayan da bankunan kasar suka ce an yi musu umarnin daina karbar tsohon kuɗi bayan wunin yau Juma'a.
Abin da ya shafi shiga banki wannan akwai matsala. Mun tun safe muke zaune a nan yanzu ma mun hakura ne kawai mun jinye.
Za a ji cewa a wasu sassan Najeriya dai al'ummar yankin sun koma tsarin ba ni gishiri in baka manda, yayin da wasu kuma suka raja akan amfani da kudin wasu kasashen sakamakon rashin sabon kudin. Za kuma aji wata hirar da nayi da wata yar fafutuka a Najeriya wacce ta ce gwamnati bata wayar da kan al'umma game da zaben da yake gudana ba yadda ya kamata.
Kamata ne gwamnati a mazaunin ta da gwamnati wanda take da karfin ta kawo doka ya zama dole ita ya kamata ta dauki ɗawainiyar yin wasu abubuwa na faɗakarwa da sauransu, amma ina gaskiya ina ga yanzu gwamnati gaskiya ana ta dangaza.
To rahoton idan muka shiga babin rahotannin mu kenan, amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Yuwar a iya ceto karin mutane a Turkiya da Siriya waɗanda suka makale karkashin baraguzai da girgizar kasar nan mai karfin 7.8 a ma'auni ta haddasa na dada dusashewa. To amma yau Juma'a, wato kwanaki hudu da aukuwar wannan iftila'in, an zakulo wasu mutane da dama da ransu daga cikin baraguzai a lardin Hatay na kudancin Turkiya. Yanzu dai jami'ai na cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan mummunar girgizar kasa wadda ta addabi yankunan kan iyakar Turkiya da Siriya ranar Litini ya haura sama da 21,000, wanda don haka wannan girgizar kasar ta zama mafi muni a jerin bala'o'in girgizar kasa da dangoginta a tarihin duniya tun bayan girgizar kasa da ambaliyar tsunami na shekara ta 2011 da suka yi sanadin mutuwar mutane 20,000 a kasar Japan. Rashin kayan aiki ya kawo cikas ga tawagogin ayyukan ceto a kokarinsu na gano masu sauran numfashi. Wata tawagar ƴan agajin Majalisar Ɗinkin Duniya ta kasa isa Siriya har sai jiya Alhamis, inda ta ratsa ta maketarar Bab al-Hawa, wadda ita ce kadai maketarar da aka amince ma jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya su amfani da ita wajen kai kayan agaji daga Turkiya zuwa wuraren da ke karkashin ikon gwamnati a arewacin kasar. Hanyar da ke kaiwa maketarar daga Turkiya ta lalace sanadiyar girgizar kasar, kuma yanzu ne ma aka sake bude ta. Rasha ta yi lugudan wuta kan Ukraine da jerin hare-haren makamai masu linzami a yau dinnan Juma'a. Hare-haren sun rutsa da wasu muhimman madafun rayuwa wanda ya kai ga katsewar wutar lantarki a wurare da dama. Birnin Zaporizhia, wanda nan ne tashar nukiliya da tafi girma a Turai take, ya sha makamai masu linzami har sau 17 a cikin sa'a guda, a cewar muƙaddashin magajin garin birnin. Hare-haren na yau Juma'a na zuwa ne gabanin zagayowar ranar 24 ga watan Fabrairu bara, lokacin da Rasha ta fara mabaye Ukraine.
To an jima Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan Bari mu shiga babin rahotanninmu inda zamu leka Najeriya. In Najeriya da dama na ci gaba da kokawa tare da nuna fargaba game da irin cunkoso da ake fuskanta a wasu bankunan kasar sakamakon karancin kuɗin da aka canza lamarin da ya haifar da tarin matsaloli a fadin kasar baki daya. To ko da yake babban bankin kasar bai fito fili ya sanar da cewa an daina amfani da tsaffin kuɗi ba la'akari da cewa yau ne wa'adin da ya bayar ya cika sai dai al'amuna nuna cewa CBN zai mutunta umarnin da kotun kolin kasar ta bayar na ci gaba da amfani da tsaffin kuɗi har zuwa ranar 15 ga watan Fabrairun bana inda za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke. Daga Abuja ga rahoton da Samsiya Hamza Ibrahim ta aika mana.
A yau 10 ga watan Fabrairu ne babban bankin Najeriya CBN ya bayyana cewa za a daina amfani da tsofin takardun kuɗaɗe da aka canza da naira 200,500 lamarin da ya haifar da fargaba a zakatun mutane da dama a kasar ganin irin cunkoso da ake fuskanta a bakin wasu bankunan. A halin yanzu dai ɗaruruwan kwastomomi ne suka taru a harabar bankin Zenith dake unguwar Asokoro a babban birnin tarayya Abuja inda suke kokarin shiga bankin don samun biyan bukata.
Sunana Yakuba Adamu. Gaskiya halin da yake ciki na matsalar abin da ya shafi shiga banki wannan akwai matsala mun tun safe muke zauna anan yanzu ma mun hakura ne kawai mun janye
me aka ce muku
akwai wani baya no ana samu ko wanda amma kamun ka shiga ne matsala
sunana Abubakar Usman
ka kace ma a gaban mun banki shin baka samu shiga ba
ne ban samu shiga ba tun da safe ma ina nan tun karfe 6 ma ina nan amma ban samu shiga ba har yanzu
me ya faru
to sun ce mu rubuta suna kuma ana kira suna sai su getare na wani sai ka ga ba mu samu shiga ba muna ta yi mu shiga kina har yanzu ba mu samu mu shiga ba
wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta mutunta umarnin da kotun kolin kasar ta bayar akan karar da wasu gwamnonin jihohi uku suka shigar inda kotun ta dakatar da aiwatar da wa'adin daina amfani da tsofin takardun kuɗin har zuwa ranar 15 ga wannan watan da ake ciki inda za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke tunda fare dai wasu ƴan Najeriya sun nuna goyen bayan su ga matakin gwamnatin kasar da CBN na sanya wa'adin dakatar da amfani da tsofin kuɗin da aka canza. Muhammad Salih Hassan shugaban kungiyar One Nigeria na daga cikin ƴan kasar da suka nuna goyen bayan su ga matakin yana mai cewa duk wani abu da ya shafi kuɗi ba hurumi ne na kotu ba.
Ina goyen bayan babban bankin ƙasa abin da ta yi. Wannan abu ne da dukkan ƙasashe suna yi a koda yaushe. Mu mun fi shekaru da dama ma ba a canza wannan kuɗi ba. Kuma kin ga wannan canjin kuɗi abin da nake kallo shine na farkon fari tsari na maganan kuɗi. Wannan hurumi ne na babban banki, hurumi ne na economist waɗanda suka san yanda tsarin harkoki na kuɗi yake na duniya, ba hurumi ne ta kotu ba.
Shiko a nashi bangaren Nastura Ashish Sharif shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya na ganin wannan hukuncin da kotun kolin kasar ta dauka yayi daidai duba da halin da ƴan kasar suka tsinci kansu a ciki tare da ƙari kan cewa tsarin da aka kawo ba a yi masa kyakkyawan shiri ba.
Duba da halin da aka tsinduma mutane a ciki na tashin hankali da fargici da wahala da rashin sanin ma ina mutane suka sa a gaba.
Ana dai fargabar yiwuwar barkewar rikici la'akari da yanda al'umma suka fusata akan wa'adin da aka sanya wajen daina amfani da tsofin kuɗin da aka canza a kasar. A daidai lokacin da ya rage saura ƴan kwanaki a gudanar da babban zabe na fidda shugaban kasa a Najeriya. Kazalika masana tattalin arzikin kasa na ganin kamata yayi a bi mataki daki-daki har sai kuɗaɗen sun wadata a kasar kamar yanda Dr. Isa Abdullahi ya kare da cewa
a ka'idar kuɗaɗe na duniya da ma na Najeriya ba a kiyasta iyaka rana kaza ne za a yi canji.
Bayan ga waɗanda suka yi cincirindo a harabar bankuna da dama a fadin Najeriya a fadin kasar abin jira anan shine ranar da za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke domin kawo ƙarshen matsalolin da tsarin ya haifar. Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
To gaida Shamsiya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. To yanzu ga Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To Aisha, kasar Pakistan da hukumar lamuni ta duniya IMF sun kwashe kwanaki suna tattaunawa don farfado da shirin tallafi ga Pakistan na dala biliyan 6.5 da ya cije. To amma wannan karan ma sun kasa daidaitawa don ceto wannan kasa ta kudancin Asia daga matsalar kasa biyan bashi kafin cikar wa'adi. Ministan kudin Pakistan Ishaq Dar ya gaya ma manema labarai kuku wani taron manema labarai da aka gaggauta kira a Islamabad babban birnin kasar cewa tattaunawar ta kwanaki 10 da tawagar IMF ta kasance abin da ya kira mai tsawo kuma a cewar sa an kammala cikin nasara kafin bakin su bar kasar da safiyar yau Juma'a. Dar ya ce tawagar tasa za ta tattauna ta yanar sadarwa da jami'an IMF a ranar Litini bayan ta yi nazarin daftarin kundin abin da aka iya daidaitawa a kai wanda tawagar ta IMF ta mika kofinsa ma gwamnatin Pakistan. A kasar Myanmar, gwamnatin adawa ta haɗin kan ƙasa ko National Unity Government NUG na ƙorafi cewa kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa na mata mummunar fassara. Cao Zhao, mai magana da yawun fajar shugaban ƙasa na ɓangaren NUG ɗin, ya gaya ma muryar Amurka jiya Laraba cewa NUG ita fa ba gwamnati mai gudun hijira ba ce, saboda manyan wato shugabanninta ciki har da muƙaddashin shugaban ƙasa da kuma muƙaddashin prime minister da ma da dama daga cikin ministocinta har yanzu suna cikin Myanmar ne inda suke zama kuma suke gudanar da ayyukansu.
Gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda har yanzu muke batun naira a Najeriya. Bisa ga yadda jama'a suka shiga damuwa a Najeriya saboda sauyin kuɗi da babban bankin kasar yayi wanda ya kawo karancin kuɗi a hannun jama'a. Wasu jama'a sun so matsarin ba ni gishiri in ba kamanda yayin da wasu suka karfafa amfani da kudaden kasashen ketare. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya duba mana.
Kwanakin nan dai ƴan Najeriya sun tsinci kansu cikin mawuyacin hali na karancin kudade da za su yi lalurar yau da kullun saboda sabon tsarin nan da babban bankin kasar ya soma amfani da shi. To amma dai ƴan magana na cewa dole uwar naki kuma rashin uwa ke sa a nemi uwar daki. Yanzu haka wasu ƴan kasar yanayin ya tilasta su soma amfani da tsarin nan na musayar kaya, wato mutum ya bayar da kayan da ke gare shi domin ya karbi wasu da yake bukata, kamar yadda wani mutumin jihar Kebbi ke cewa.
Eh, haka yake, wanda ya zanna cewa kamar in kana da gona ka fara aiki mai ya kare ka zaba ka da kuɗi, kaga sai ka dauki ainihin haki ko maiwa ko dawa ko gero sai ka kai, in ka kai sai a baka mai sai ka tafi tsattar da injininka.
To ko baya ga amfani da abinci, kuna amfani da wasu kaya na daban?
Eh, ana yi, ana daukan clean ko sabulu na wanka ko kuma dai ire-iren su duka dai haka ana yi.
Wasu jama'a kuma musamman mazauna yankunan dake da iyakoki da jamhuriyar Niger suna ƙara ƙarfafa amfani da kudaden saifa na jamhuriyar Niger wajen cinikayyar su, kamar yadda Muhammad Aliyu Illela yake cewa.
Eh, gaskiya yanayi na kasuwanci gaba ɗaya kusan in ce ya koma saifa, saboda idan ka zo wajen mai sana'a da niyyar sayan wani abu zai tambaye ka naira ta gare ka ko sefa, don mafi yawa ma ba su amsar transfer, don haka kusan kasuwancin mu gaba ɗaya ya koma sefa.
To kamar su yanzu mutanen gari sun nutsu da cigaba da hulɗa da sayan kaya ta amfani da sefa?
A dama sun nutsu tunda naira babu ta, ana neman naira babu.
Har wayo wani mutumin Kamba ta jihar Kebbi ya tabbatar da cewa dole ce ke sa su yi amfani da kudaden na Niger.
Mamur Sani Nomo Gunza, kasuwa Kamba nake. To wallahi kasuwa na kasuwanci yanzu dai sai dai hankuri, sai dai alhamdulillah roƙo mangiji, saboda kaya ana son kaya babu kudin sayi, saboda yanayin canjin ga. Wallahi sai fama ta fadi yanayin canjin ga. Dan yanzu ya kata 700-600 sefa.
Sai dai masana tattalin arziki na ganin cewa cigaba da irin wannan tsarin yana da hadari ga tattalin arzikin Najeriya. Bashir Muhammad Acira na Jami'ar Usmanu Danfodiyo dake Sokoto na ganin cewa
amma dai kamar yadda muka sani a dokance wani ko karba ko kasuwanci da kuɗin wata ƙasa a cikin wata ƙasa haramtaccen abu ne, amma in har ana yi kuma hukumomi suka sa idanu ya ci faruwa, wannan abu zai kawo tunaki ga tattalin arzikin ƙasa, domin zai sa kuɗin a halatta kuɗin wanda ba na ƙasa ba a cikin ƙasar, kuma ya kasance cewa kuɗin ƙasar yanzu kila za su rasa kima su a idanun mutane, har ya kai mutane kila yanzu kuɗin kima wata ƙasa suke gani ba wannan ba, wanda yake rashin kima kuɗi yana cikin abin da ke kare tattalin arziki.
Ya ce wannan tsarin da babban bankin Najeriya ya soma aiki da shi tsari ne mai kyau, to amma dai
dole aka ce zamanin riga ne dole mutane su daure su dauki wannan abubuwan amma ita kuma gwamnati da babban banki suna da haƙƙin su samu mutane hanyoyi a ƙauyuka na sadarwa masu inganci na aika kuɗi da amsar nan da amsar su amma dai wannan tsari ne mai kyau illa dai yanzu yanda ake son a aiwatar da shi a cikin wannan yanayi to in ba a yi hankali ba tara ba yana iya gawo ci baya ga tattalin arziki
da yake gwamnatin Najeriya ta kalubalanci hukuncin da kotun kole ta yi da dakatar da amfani da wa'adin goma ga watan Fabrairu a zaman lokacin da za a daina karɓar tsofaffin kuɗi da yawa ƴan Najeriya sun zare ido ganin yadda lamarin zai kaya da yake wa'adin na goma ga wata ya riga ya cika Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
ta gaida Muhammad Nasir to yanzu kuma zamu koma batun zabe a Najeriya inda Hajiya Halima Baba Ahmed a wata tattaunawa da nayi da ita ta yi magana akan rashin shirin gwamnatin Najeriya na wayar da kan al'umma da kuma irin matsalolin da rashin tsaye da mata takara za su iya haifarwa a kasar ga hirarta mu
koma batun zabe wasu irin kalubaloli kike gani wannan za a fuskanta a wannan zabe duba ga yadda abubuwa suke tafiya da kuma rashin tsayawar mata takara zai haifar da wata matsala nan gaba
gaskiya zai iya haifar da matsala cikin gwamnati saboda gudumar da mata muke bayarwa a gaskiya in mace ta samu waje ga tana maza to kin ga ko idan har a ce da a samu karin mu mata a cikin wa'inda zamu to mu tsaya mu nemi takara kin ga ko gaskiya da a samu gaba sosai shine na farkon ci bayan da zamu rinka samu su ma zan muna roƙon Allah ya daidaita musu halin su ya gyara musu ya zaba mana shugabannin da zasu mana adalci masu tishin kafa ba masu san aljihun su ba kuma Aina ta ce ta shirya ta gama komai Allah ubangiji ya sa din kudurorin da aka yi niyya mai kyau wanda zai kawo a da kalaban abin da zai shigo ni kutse ko na san zuciya Aina ta shige take in Allah su ya da ba wani abin da zai faru sai dai ko matsaloli ne wanda ba a rasa wanda kuma rayuwa duka ya shafa haka shine sani dan bada inda ake ganin abubuwan nan ke tafiya kamata ya yi gwamnati a mazaunin ta gwamnati wanda take da karfin ta kawo doka ya zama dole ita ya kamata ta dauki dawainiyar yin wasu abubuwa na fadakarwa da sauransu amma gaskiya ina ga yanzu gwamnati gaskiya ana ta dangaza shi ita ne take da karfi iko da mulki a hannun wanda za ta ce wanda za ta ce a to gaskiya anan wajen ka akwai dan gibi a wajen saboda daga nan zuwa ba sai sauran sati nawa ko kuma sauran kwana nawa a ce har yanzu a ce gwamnati ba ta kawo wani doka da dan siyasa da mai zabe kowa ya shafa kansa ruwa ba da matsayin da muke ciki da a ce kowa ya rusuna ya fara dubawa cewa lalle abin nan fa ba karamin abu bane kowa ya shiga kaitayin sa ya shiga hankalin sa to kin ga yanzu abubuwa ana gani haka ainihin ne kawai take ta iya nata kokarin
to kina gani akwai lokacin da za a iya gyara kuma akwai lokaci wani irin gyara ya kamata a yi
akwai lokaci da izinin Allah yau ana sauran sati ɗaya ne idan aka ga dama in Allah ya so ya yi da a yi gwamnati ita take da kuɗi ita take da mulki a hannun ta yanzu misali zan baki shekara nawa tun da ake election a Bauchi tun da ake election a ƙasar nan manyan zaɓe in Allah ubangiji ya so ya yi da duka zaɓen mu na Bauchi ana yin shi lafiya a gaba lafiya kowane zaɓe akwai program din da ƙungiya na muke shiryawa mu yi ma al'umma in Allah ubangiji ya so ya yi da tun daga 1999 aka fara zaɓe har zaɓen da aka yi na ƙarshe in Allah so ya yi da ba a samu wani mummunan tashin hankali a Bauchi ba wanda kowane shekara ana tsammanin Bauchi nasa zai fi na ko'ina
Hajiya Halima Baba Ahmed kenan a wayar da kan wayar da kan al'umma a zabe mai karatuwa a Najeriya. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Tun gabanin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Jami'ai a nan Amurka suke gargaɗin cewa akwai yiwuwar a kawo wa Amurka hararren yanar gizo ta hanyar yin kuɗi a na'urorin wasu muhimman wurare a ƙasar. Lamarin da ya sa hukumomin tsaron ƙasar suka tashi tsaye wajen ganin sun yaƙi masu wannan mummunar ɗabi'a waɗanda kan nemi kuɗin fansa kafin su buɗe kuɗin da suka yi wa kamfanoni ko wata ma'aikata. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali akan kenan. Sunana Mahmud Lalo. dalla. Matsalan masu yin kutse ta yanar gizo akan kamfanoni don neman kudin fansa na ƙara ta'azzara a sassan duniya. Kamar da bincike ya nuna, yayin da masu kutsen ke maida hankulansu kan muhimman wurare kamar kamfanonin da ke safaran mai ta bututun ƙarƙashin ƙasa, inda masu kutsen kan shiga na'urorinsu su rufe bututun har sai an biya kudin fansa kafin su bude su. A irin wannan kutsen, masu yin sa kan shiga cikin na'urorin kwamfutocin kamfanin ne su dasa wani mugun abu da zai iya rufe duk wata safaran man, sannan su nemi kudin fansa na makudan kudade kafin su bude su don man ya ci gaba da gudana. Irin wannan kutse kan kassara harkokin kasuwancin kamfanonin ya kuma sa su tafka mummunan asara. Brett Carlo mai fashin baki ne a kamfanin MS Soft da ke yaki da matsalar ta kutse a yanar gizo.
Ransomware attacks have fundamentally changed in the last couple of years.
Yace matsalar kutse akan kwamfutocin kamfanoni don neman kuɗin fansa ta sauya cikin 'yan shekarun da suka gabata. Kodayake har yanzu suna amfani da wannan tsari, amma yanzu masu kutsen sun samu wata dabara ta yadda za su iya sace bayanan kamfanin su kuma yi barazanar sake su akan yanar gizo a matsayin wata dabara ta ƙara neman kuɗaɗen fansa. A shekarar 2018, masu irin wannan aika-aika kan nemi a biya su kuɗaɗe kamar dalar Amurka 5,000, amma a yau ɗaruruwan dubban kuɗaɗe suke nema, a wasu lokuta ma har zuwa miliyoyi. Sukan kuma nemi a biya su ne ta hanyar kuɗaɗen crypto, waɗanda suke da wahala iya bin diddigin su. A nan ma mai fashin baki Brett Kenney yake cewa biyan kuɗin fansa abu ne mara kyau, domin yana ƙara kuɗaɗen da masu yin wannan aiki. Idan kowa ya ƙi biyan kuɗin fansa, babu wanda zai riƙa yin kutse a yanar gizo don satar bayanai. Ƙwararru dai sun ce ire-iren waɗannan masu kutsen mutane ne da ke abubuwansu cikin tsari, kuma suna tafiyar da harkar ce tamkar wani wajen kasuwanci, inda suke da sashe-sashe da ma'aikata, kuma sukan zaɓi wanda suke so su afkawa ne cikin nutsuwa. Boydell Rona ƙwararriya ce a hukumar gina tubalan tsaro a yanar gizo a nan Amurka. Kace ba wai faɗa wa kowa suke yi ba, sukan zauna su kalli wani kamfani guda ne wanda suke ganin za su iya nasara a kansa, wanda kuma zai biya kuɗaɗen da ake nema sai su afka masa. Jami'an Amurka sun ce yawancin masu wannan aiki na kutse na zaune ne a gabashin nahiyar Turai, inda suke zaman kansu, yayin da a wasu lokuta kuma akan samu wasu gwamnatocin da suke mara musu baya. Boydin ta ce muna kallon Rasha a matsayin wani wuri da mafi yawan hare-haren ke fitowa. A shugaba Joe Biden ya yi tunana ta kira ga shugaba Vladimir Putin na Rasha kan ya taka wa masu irin wannan aiki na kutse a yanar gizo burki a kasar. Zuwa ƙarshen shekarar 2021, an ga raguwar yawan hare-haren da ake kaiwa na kutse a yanar gizo, kuma wasu masu fashin baki sun danganta hakan da matsin lamba da Amurka ta nuna ta hanyar amfani da diplomasiya. Sai dai wasu na cewa ɓata garin sun fara yin takatsantsan yayin da hukumomin tsaron Amurka suke ƙara ƙami wajen yaƙi da matsalar kutse don neman kuɗin fansa, ciki har da karɓe kuɗaɗen da aka biya, saka takunkumi, cafke waɗanda aka samu da laifi, da kuma ta sake su zuwa gaban kuliya. Amma kuma duk da haka, kamfanin MC Soft ya ce akalla kamfanoni 2,323 aka kaiwa hari a bara, ciki har da ƙananan hukumomi, makarantu da asibiti. Brett ya ce abu mafi muni da ke faruwa shi ne yadda lamarin ke shafar jama'a, da kuma mutane da mai yiwuwa ba za su iya samun kulawa a asibiti ba sanadiyar kutsen. Misali, idan har an kaiwa asibitin da suke zuwa hari. Ƙwararru dai yana ba da shawarar cewa ya kamata kamfanoni da asibitoci su riƙa ajiye kofin duk muhimman bayanansu a wasu na'urorin da ba sa kan yanar gizo, ta yadda waɗannan ɓatagari ba za su iya kaiwa gare su ba. Masu sauraro, da kuma kuma kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka wannan mako, sai kuma mako mai zuwa an Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Jimmy Yahi da Anna Wright waɗanda suka haɗa asalin rahoton, sai kuma Julie Lennon Gerson da ta haɗa shirin, ni Mahmud Dalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Ta gaishe ka Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email.
Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima tare da Tasi'u Anguwar Tudu da Azahir Zakin Soyayya. Suka ce dakatar da CBN daga wa'adin fasa amfani da tsofaffin takardun Naira da kotun kolin Najeriya ta yi hakan yayi daidai. Muna fatan CBN za ta amince da wannan mataki. Sai sakon Safiyanu Gumen Zangon Daura yace muna jajirtawa iyaye da ɗan uwa tare da al'ummar jihar da Magaram bisa rasuwar yara ɗalibai da ibtila'in gobarayar halaka su a makarantar boko. Allah ya ji kansu, Allah ubangiji ya musu rahama, Allah ya kiyaye aukuwa irin wannan tashin hankali na gobara a nan gaba. Amin. Sakonmu na gaba sako ne da ya fito daga Kawu Meruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga. Suka ce wannan tsadar rayuwa da canjin takardun kuɗi da ya jefa mu cikin wannan hali, Allah ya kawo mana ƙarshen shi domin wallahi muna karɓa sosai. Shi kuma sakon Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa yace kirana da kukana zuwa ga ministan wutar lantarki na kasar mu ta Nijar. Mu al'ummar garin Kalalabuwa muna cikin duhu da fatan za a kammala wutar lantarki. Da fatan kuma mai girma ministan wutar lantarki ya ji wannan kiranawa. Sakon Murtala Ibrahim Zangon Daura yace ina kira ga shugabanni da jami'an tsaro da su jingine maganar yakin neman zabe a tunkarin matsalar tsaro. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya ci kan mutanen da suka rasu a jihohin Katsina da Nasarawa da Taraba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ikuhun Dila Faki yace matakin da kotun kolin Najeriya ta dauka na dakatar da yunkurin gwamnatin babban bankin Najeriya da shugaba Buhari akan ci gaba da kashe tsoffin kuɗi hakan yayi daidai domin wallahi jama'a na cikin matsala. To ma sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To an gaida Zara'u. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, yuwar a iya ceto ƙarin mutane a Turkiyya da Siriya waɗanda suka makale ƙarƙashin baragozan da girgizar ƙasar nan mai ƙarfin 7.8 a ma'auni ta haddasa na dada dusashewa. To amma yau Juma'a, wato kwanaki hudu kenan da aukuwar wannan ibtila'in, an zakulo wasu mutane da dama da ransu daga cikin baragozai a lardin Hatay na kudancin Turkiyya. Yanzu dai jami'ai na cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan mummunar girgizar kasar wadda ta addabi yankunan kan iyakar Turkiyya da Siriya ranar Litini ya haura sama da 21,000, wanda don haka wannan girgizar kasar ta zama mafi muni a jerin bala'o'in girgizar kasa da dangoginta a tarihin duniya. Kungiyar kare yancin dan adam ta Human Rights Watch na kira ga gwamnatin Burtaniya da kuma kungiyar tarihin Turai da su yi bincike tare da kuma daukar mataki kan wani babban jami'in gwamnatin China da ke kai ziyara a Turai wanda ya fito daga yankin Xinjiang. Yarkin Tunis, mataimakin sakataren jam'iyyar Communist ta China a yankin Xinjiang kuma chairman din gwamnatin Xinjiang zai halarci wasu tarurruka a makon gobe a London, sannan ya kuma ziyarta a Brussels ranar 21 ga watan nan na Fabrairu. Kasar Pakistan da hukumar lamuni ta duniya IMF sun kwashe kwanaki suna tattaunawa don farfado da shirin tallafi ga Pakistan na dala biliyan 6.5 da ya cije. To amma wannan karan ma sun kasa daidaitawa don ceto wannan ƙasa ta kudancin Asiya daga matsalar kasa biyan bashi kafin cikar wa'adi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci, sai kuma a sake gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba, wato yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi, da engineer mu na yanzu ni Aisha Mu'azzu, nake muku fatan alkhairi. Wa assalam.